في النار بايعك هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديعت أتبتها قال الله مدوك تنسركي ما هل تنكوا دفومي وندي بام العيوة دئيكو دداما دلاكيا مكهل التوان نرانا تديغ وتر رمضان hijira 1447 wanda yazo daidai da 18 ga watan biyu miladiya 2026. Babu shakka wajibi ne akan mu mu kara godewa Allah madaukakin sarki ita wannan ni'ima da ya yi mana. Dukkanin mu mun sani cewa rayuwar mu tana hannun Allah madaukakin sarki. Kowa kan hanya yake, akan turba yake. Lokaci mutum yake jira, to duk lokacin da Allah ya raya shi ya kawo shi wani lokaci kuma mai albarka, to sai ya gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya masa. Kun ga kamar jiya muka rufe tafsiri a wannan masallaci a shekarar da ta gabata, kai ka ce kwana ɗaya aka yi muka dawo. To haka rayuwar take tafiya. Mutum in ya sa wani abin da zai yi a gaba, to yana lissafi kwanakin su zo. In mutum aure zai yi ko tafiya zai yi zuwa wani guri mai mahimmanci mai girma, ka za ka kullum yana saura kwana kaza saura kwana kaza, shi yana jin daɗi target ɗin da yake nufi ya kai ma lokaci yana fusato shi zuwa ga gare shi. Amma kuma kwanakin shi ne suke tafiya. Da surul mar ma zahaban layali, a tafiyar dare da yini yana ba mutum farin ciki, musamman yana da abin da zai yi. Wa kana zahabu hunna lahu zahaba, amma tafiyar wannan dare da yinin kuma shi ne tafiyar mutum. Da to godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu zuwa wannan rana mai albarka. Kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi madaukaka ya ba mu ikon azumtar wannan wata kamar yadda yake so. Duk wani abu na sharri da wani abu na naki da zunubi muna roƙon Allah ya kare mu, kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗaya da kuma rayuwar mu a cikin wannan wata. Waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin ƴan uwan mu da abokan mu da waɗanda muke rayuwa tare da su da sauran musulmi, muna roƙon Allah ya gafarta musu ya yi musu rahma ya haskaka makwancinsu. Mu kuma in lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani tare da tsoron Allah madaukakin sarki. Hakika azumi ba shi ne barin ci da sha da sha'awa kadai ba, wannan wani bangare ne na azumi. Azumi na hakika ya hada da barin ci da sha da sha'awa da kuma barin dukkan abin da Allah ya hana da kuma yin abin da Allah yake so. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa wasa'imu huwa allazi samat jawarihuhu an al-asan, mai azumi shine wanda gabansa suka yi azumi ga barin saban Allah ga barin zunubi. Wa lisanuhu an al-kadhib wal fuhsh wa qawli az-zur, harshen shi kuma yayi azumi ga barin ƙarya da alfasha da shaidar zur da abinda bai da asali. Wa batnuhu an at-ta'am wa ash-sharab, cikin shi kuma yayi azumi ga barin ci ko sha. Wa farjuhu an ar-rafs, farjin shi kuma yayi azumi ga barin saba wa Allah. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah sawmu, ya azumi na hakika shine wanda idan yayi magana to ba zai magana da zata bata azumin shi ba. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufidu sawmu, in yayi wani aiki ba zai yi aikin da zai bata azumin shi ba. Fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihah, sai jin magana sai ta zama magana ce mai amfani, magana ce nagartacciya. Wa kadhalika a'maluhu, haka nan ayyukan shi. Fa hiya bi manzilati ar-ra'ihati allati yashmuha man jalasa halil al-misk, wadannan maganganu da zai canza su zama na kwarai da ayyuka da zai dinga yi su zama na kwarai sun zama kamar irin kanshi ne da duk wanda ya zauna da mai sai da shirarin shafa to haka nan wanda ya zauna da mai azumi ba zai ji mummunan kalma ba ba zai ga mummunan aiki ba kamar ya zauna da mai sai da shirarin kazalika man jalasa sawima in tafa'a bi mujalasati haka nan wanda ya zauna da mai azumi zai amfanu da zaman da yake da mai azumi wa amila fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulm zai kuma samu aminta daga ƙarya da fajirci da shaidar zur da zalunci duk wanda ya zauna da mai azumi zai ga ya kubuta daga waɗannan abubuwa hadha huwa as-sawmul mashru' wannan shine azumin da aka ce mu ba wai kullum mutum ya daina ci ya daina sha ba amma ya ci gaba da ƙarya ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da ayyukan da Allah ya hana to wannan hakika bai fahimci ma'ana azumi ba la mujarrad al-imsaki 'an al-ta'ami wa ash-sharab yace ba wai kullum daina ci da sha bane azumi fa fil hadith as-sahih ya zo hadisi ingantacce man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan an yad'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai daina aiki ko bai daina maganar banza ba bai daina ƙarya ba bai daina aiki na wofi ba bai daina aikin da na sako ba bai daina wauta ba to Allah ma baya buƙatar ya bar abincin sa da abincin shi a wani hadisi wa fil hadisi a wani hadisi rubba sa'imin hazzuhu min siyami al-ju' wal 'atash wani bai azumin tayyu a samu bai azumin da kullun laban shi a cikin azumin ikirwa da yin wayo ko ma'ana bai da komai a gurin Allah kullun yayi ikirwa da yin wayo fa sawmu huwa sawm al-jawarihi 'an al-asar ibn al-qayyim yace wani cewa shi fa azumi shine gabbai fi azumi gabarin sako wa sawm al-batn 'an al-sharab wa ta'am ciki kuma ya azumi gabarin ci da sha fa kama anna at-ta'ama wash-sharaba yaqta'uhu wa yufsidu kamar yadda cin abinci ko shan wani abin sha yana fata azumi ya yanke azumi fa hakaza al-asamu taqta'u thawabahu haka nan ayyukan sako suna yanke ladan azumi wa tufsidu samaratahu suna fata amfanin azumi fa tusayyiruhu bi manzilati man lam yusim sai a waye gari mai azumi ya waye gari kamar wanda bai yi ba to da haka fadakarwa gare mu ba dauki azumin mu da ma'ana mai fadi wannan bayani ne Ibn al-Qayyim yana cikin al-Wabil al-Tayyib Ibn al-Jawzi cikin littafin Sabistan al-Wa'izin yana ta kammin sa'imin 'an al-ta'am nawa ne cikin mutane wanda ya azumi gabanin cin abinci muftirun bil kalami amma ya karya azumin da magana da bata dace ba baya ci ya kame baki gabanin ci amma kuma yana ta maganganun da azumin yana ta lalacewa da'ibun 'ala al-qiyam ya tsaya yana tsayuwa ta dare yana tarawihi lakinnahu mu'zil lil anam amma yana cutar mutane shi yasa duk wanda yake hulɗa da jama'a to lallai yadda yake kokarin barin ci da sha da sha'awa shi kokarin kuma kamewa ga duk abin da mutane za su ji ba daɗi dangane da shi cutar da su kowane irin hulɗa mutum yake fa huwa bil lisanihi wa fi'lihi ma'zur Ibn al-Jawzi ce ta bangaren harshensa da aikin da yake zunubi yake rubuta masa wa ala siyamihi wa qiyamihi ghayru ma'zur ladan da yake azumi kuma azumin da yake da tsiwa tare da yake kuma bai da lada da haka sai waye gari ba komai tare da shi dan haka mu kyautata azumin mu mai azumi da ma'anar shi mai fadi watan ramadan kamar yadda muka sha mai ta wata ne na alqur'ani شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين انا انزلناه في ليله القدر ذاك وتر رمضان متاني للقران وذا الله صلى الله عليه وسلم كما يثبت في حديث انتشي mala'ika Jibril yana sauka gurin manzon Allah kowane dare cikin watan Ramadan suna bita Al-Qur'ani da haka magabata idan Ramadan ya shigo suna barin dukkan komai su fuskanci karanta Al-Qur'ani tare da tadabburi bibiyar ma'anonin Al-Qur'ani Imam Az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai idan watan Ramadan ya zo yana cewa inna ma huwa qira'atul Qur'ani wa it'amut ta'am shi Imam Az-Zuhri yadda ya bayyana watan Ramadan karatun alqur'ani da ciyar da abinci bayan azumi din
to ai ta karatun qur'ani ana ciyarwa ibn al-hakim yana cewa imamu malik idan wata ramadan ya shigo yana barin karanta hadisi da zama da daliban ilimi ya koma ya cigaba da karanta al-qur'ani haka nan sufyan al-thawri idan wata ramadan ya shigo yana barin duk abin da yake ya koma karatun al-qur'ani haka nan magabata da yawa wanda daga nan magabatan mu suka samu fikirar tafsirin al-qur'ani a cikin watan ramadan saboda mutane su hada biyu bayan karanta al-qur'ani din kuma da sanin ma'anonin al-qur'ani a tsarin ma wajen tafsiri tsari ne sananne kokarin fassara al-qur'ani da ayoyin al-qur'ani fassara al-qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fassara al-qur'ani da maganganu da bayanai na malamai tun da san sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wannan shine mafi kololuwa hanyar fassara al-qur'ani fassara al-qur'ani da abinda Allah ya fassara shi da shi wasu ayoyi na fassara wasu ayoyi kamar yadda muke gani kuma muka sha gani a cikin al-qur'ani Allah da yake ayyaman ma'dudat na dangane da abinda ya shafi azmi ya ayu allazina amanu kutiba alaikum as-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يتي ان وجبتا منكو عزمي كما يدا اكا وجبتا ودان دسكي غبانن كو كوكا سامو تقوا سي الله يتي اياما معدودات كوانكي نكي دتكو كاغا ايا تا قارا بيانن ابين دا اكا وجبتا منا عزمي وسو كوانكي نكي دغو ايا تا غبا كوما سي تا اينا وتن تي شهر رمضان الذي انزل فيه القران تو كاغا القران ينا فسر القران akwai ayoyi da yawa da bayanin siyazo a cikin wasu ayoyi kamar yadda muka shaji hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi gaba ɗaya fassara alqur'ani kamar yadda nana Aisha ce ta kana kulku alqur'an halayen manzon Allah shine alqur'ani in ka dauki alqur'ani ka ga duk inda akai umarni da gaskiya manzon Allah ya ce kowa gaskiya inda akai magana hakuri manzon Allah ya ce kowa hakuri inda akai maganar bayarwa infaki ciyarwa manzo Allah ya ci kowa wannan duk wata sifa mai kyau in alqur'ani ya fada ta kamala to manzo Allah yana da ita duk wani abin da alqur'ani ya hana na shirka na zalunci na ƙarya na kaza manzo Allah ya kumuta daga wannan sifofi din da haka manzo Allah yake halayen shi alqur'ani shine mafi alkhairin wanda ya fassara alqur'ani a bayan kasa maganganun manzo Allah tafsiri ne na alqur'ani shi yasa ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani sai ka hada da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mummunar da'awa da muke ganin yanzu ta fito tana ta bayyana cewa a bar hadisai a bar duk wani littafi a kama alqur'ani kadai a rike to ba yadda za a yi a iya bauta Allah da alqur'ani kadai domin da haka ne da ba a aiko da manzanni ba manzanni sun zo ne don su yi mana bayanin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ne mai bayanin alqur'ani shine yake fassara mana alqur'ani ko a aiki ko a bayani kuma sahabban manzo Allah da suka zauna da shi su kuma suka dinga kallo waɗannan ayyuka suna kawo mana ta nan muka san da Allah ya ce a yi musalla ya za a yi salla da abba da lokutan salla a dukkula cikin alqur'ani aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kun ga an faɗi lokacin sallah a dunkule amma manzo Allah ya zo ya nuna mana daki-daki yayin sallar asuba a lokacin ta yayin azhar a lokacin ta yayin asar a lokacin ta yayin isha yayin magriba duk wannan salloli a lokutan su sahabbai suka gani raka'a nawi a can raka'a nawi a can raka'a duk wannan sai a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ba su da a wacewa alqur'ani za su bi ba su iya bada amsa kan wannan ba ta yaya kuke rafo'in sallah sai dai ka maka ne shi yasa zaka same su fi qaulin mukhtalif wannan yace a raka'a sallah duka a so bi ake yi a rana yamma safiya da yamma wanda yace a zamu yadda kowa yake yadda musulmai suke yi amma me zamu karanta a cikin alqur'ani a cikin sallah da alqur'ani zalla babu magana tasbihi ko a sujjada ko a ruku'u ko a wani guri ba karatun tahiyya ma'ana ko da alqur'ani za a karanta a ciki to wannan kuma yazo ce a ba haka za a yi ba suna ta sabani saboda me sun bar inda za su samu shiriya na abinda manzo Allah ya zo da shi to haka nan zakka haka nan dukkan ibadu manzo Allah yana yin bayanin su alqur'ani yazo ko dai a dunkule manzo Allah ya bayyana ko alqur'ani yazo da abinda yazo da shi ko manzo Allah ya tsara jaddada wannan abin ko kuma ya zama qur'ani bai ishara zuwa ga wannan abin ba amma manzo Allah ya zo da shi ya zama ya ƙara bodadawa al'umma ko ya ƙara yawa al'umma bayani da haka cikakken tafsiri na alqur'ani shine fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani fassara alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fassara alqur'ani da bayanai na malamai magabata waɗanda suka tsara mu ilimi da sanin alqur'ani da yawan karatu sai yadda yayin da suke mana bayanin aya suna hararo duka sauran ayoyi da kuma bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce wannan aya ga abin da take nufi dalili kaza da kaza da kaza to wannan shine turba madaidaiciya duk wani abin da zai biyo wannan na ƙarin bayani idan bai saba waɗannan abubuwa da muka ambata bai saba wa ayoyin alqur'ani ba bai saba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai saba abin da malamai magabata suka zo da shi ba to wannan babu da yake ƙarin bayani ne akai akwai fahimta da Allah yake ba mutum tun zai iya karanta aya wani ya fitar da hukunce hukunce goma wani ya fitar da 20 wani ya fitar da 15 wani kuma ya zo ya karanta ayar hukunci ne zai iya faɗa wani ba ya zo ya karanta sai an mai bayani bai gane komai ba duk wannan fahimta ce amma da mai fitar da hukunci 10 da mai fitar da 20 da mai fitar da 30 dukkansu za ka idan kana jin su kowa yana faɗar dalilin hukuncin da ya tsago karkashin ayar daga ko alqur'ani ko hadisi ko bayanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ɗauki ayar suratul ma'ida da Allah ya magana alwala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati baghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq zuwa karshen aya Allama Abdurrahman al-Fa'idi cikin tafsirin shi sai Sir Karimin Rahman sai da ya faɗi fa'ida 50 a karkashin wannan aya fa'ida 50 gaba gaba yace fadin Allah ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ya wanda kuka imani idan kun tashi za mu bayyana cewa kenan ana yin alwala kana wajaba ne yayin da aka tashi da sallah yanzu in ba sallah zaka yi ba wanda zai wajabta maka alwala shi yasa Allah yake za kumtum ila sallah in kun tashi dan yin sallah sannan wannan kuma a cikin nan akwai fahimtar niyya haka idan da bi gaba 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 yana fitar da hukunci hukunci to amma za ka abinda zai fitar din duka yana dogara ne jinsa da wasu dalilai da bayanai na malamai dan haka cewa a fassara alqur'ani da alqur'ani ko a fassara alqur'ani da hadisi ko a fassara alqur'ani da bayanin sahabbai da malamai ba yana kore kuma mutum ba zai fahimci wani abu ba za ka iya fahimtar da wani bai faɗa ba amma kai karkashin wannan aya da wasu hadisai da karanta sai ka fahimci kuma hukunci kaza wanda kuma bai saba wa ayar ba bai saba wa abinda malamai suka ambata ba to dan haka wannan tsari akan shi za mu ci gaba daidai gwargwado na abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ko ya haska mana shekarar da ta wuce mun gama suratul Sadiq haka ne ko za mu tashi suratul Zumar za mu tashi farkon sura kenan bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim tanzilul kitabi minallahil azim الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
نعم وانا سورة كما يدى مكدي ومكغني سننت سورة الزمر Allah madaukakin sarki ya bude shi da cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukar da littafi ko wannan littafi saukake ne min Allah daga Allah al-Aziz mabuwayi al-Hakim gwani kuma mai hikima. Inna anzalna ilaykal kitab, Allah ya ce hakika mun saukar maka da al-Qur'ani bil haqqi da gaskiya. Fa'budillaha, ka bautawa Allah. Mukhlishan lahu ad-din, kana mai sarkake addini gare shi. Ala ku saurara lillahi dinul khalif, tataccen addini na Allah ne, ya tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wallazina taqadu min dunihi awliya, wadanda suka rihi wasu majibinta lamari koma bayan Allah. Ma na'buduhum, suna cewa ai ba ma bauta musu su waɗannan ababen bautan koma bayan Allah. Illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, fati sai dan su kusantar da mu kusanci zuwa ga Allah. Inna Allah, hakika Allah, yahkumu bainahum, yana yin hukunci a tsakanin su. Fi ma hum fihi yakhtalifun, cikin abin da su suke yin sabani a cikin shi. Inna Allah, hakika Allah, la yahdi man huwa kazib, baya shiryar da wanda yake makaryaci. Kaffar, mai yawan butulci da kazircewa, Allah madaukakin sarki. Wannan sura suratul Zumar, haka sunan ta yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Nana Aisha, Allah ya kara mata raja, tana cewa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumara wa bani isra'il. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin bacci har sai ya karanta suratul Zumar da suratul bani isra'il. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Wannan mahallu shahid cikin hadisin shi ne da ta kira surar da sunanta Zumar. La yaqra, la yanamu hatta yaqra az-zumar. Wannan hadisi Imam Albani ya inganta shi cikin littafin sa Silsilatul Ahadith As-Sahiha, hadisi na 641. Da aka sunan wannan sura, suna ne da yake tun a zamanin sahabbai haka ake kiranta da shi. Kuma an kira ta da wannan suna Zumar saboda wannan lafazin ya zo a cikinta duna ghairiha min suwaril Qur'an. Ba inda lafazin ya zo a cikin wata sura sai a cikin wannan sura, kamar yadda za mu gani cikin tafsirin ta insha Allah ta'ala. Wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara, to da sauran abin da ya kama da wannan. Sai dai Imam Al-Qurtubi cikin tafsirin shi ya kawo wani sunan daban daga Wahab ibn Munabbih, yana kiranta da suratul Ghuraf. Ghuraf, malaman tafsiri kuma sun nakalto wannan sunan. Kila abinda ya sa ya kira ta da wannan suna na al-Ghuraf, saboda kalma Ghuraf din ta zo a cikin wannan sura, inda Allah yake cewa lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya tajri min tahtiha al-anhar. Da haka ya kira ta da wannan suna din, amma sunan dai da yafi shahara kuma haka bi sani kuma a ko'ina haka ake ambatanta da shi, shi ne suratul Zumar. Wannan sura ce makkiyya gaba ɗayanta, a kan ƙaunin jamhurin malamai. An yi saɓani kan wasu ɗaiɗaikun ayoyi, amma magana mafi inganci dukanta sura ce makkiyya. Ita ce sura ta 59 a jerin saukar surorin Al-Qur'ani. أجيرن سوكر سورورين القرآن إتتي سورة عم سلة ترى التاسعة والخمسون تاسع قباين سورة السبع كما قباين سورة غافر آيو إنتا أني ساباني وجل السابين آيو إنتا أقول متانا مدينة متانا مكة بصرة تنا دا آية سبعين دبيو أقول متانا شام تنا دا آية سبعين دهوكو Al-Sabi mutanen Kufa tana da ayoyi 75, wanda yake gaban mu mun duba za mu ga Al-Sabi mutanen Kufa ne ayoyi 75 ne, ina ji haka yake a gaban mu. To wannan Al-Sabi a gurin mutanen Kufa, wanda mun sha yin bayani cewa Al-Sabin irga ayoyi yana ana samun sabani ne, wasu suna daukan guri kaza aya ne, wasu kuma suke ba aya ba. To daga nan ake samun sabani na lissafin ayoyi ɗin. Sai dai wanda yake hannunmu, wanda yawanci duk Qur'anai na bugun Mujammu' Malik Fahd, wanda ke fi yaduwa a duniya a wannan zamani, za mu ga ayoyi 75 ne. Allah madaukakin sarki ya fara bude surar da abin da yake kamar gabatarwa ne. Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ta yadda aka nuna girman Alkur'ani kuma da ɗaukakar shi, saboda me? Saboda Alkur'ani ya kunshi dukkan abin da surar ta kunsa, na aghrad, na manufar saukar da ita da abubuwan da ta kunsa. Abubuwan da surar ta kunsa ko take karantarwa duka suna kewayawa ne akan tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta, da kuma bacin hada Allah da wani wajen bauta. Wannan a dunkule kenan. An tambaye ka mai suratul Zumar take karantarwa, tana karantar da tauhidi da kuma hana shirka. Wannan a dunkule kenan. A cikin surar Munduwa za mu ga cikin abubuwan da ta kunsa akwai nuna bacin hujjar da mushrikai suke dogara da ita, hujjojinsu da suke dogara da su wajen yin shirka, kamar yadda muka karanta kusan aya ta 2 kenan a cikin wannan aya ta 3 a cikin wannan sura, tana lalata hujjar da mushrikai suke riƙewa don hada Allah da wani wajen bauta. Sannan a cikin surar akwai kore a kowane irin nau'i na shirka. Akwai kore cewa Allah yana da ɗa. Surar ta kore wannan, ta tabbatar da Allah shi kadai ne. Sannan surar tana mana hujja kan kaɗaitakar Allah wajen bautawa ta hanyar ayoyin da suke gwada Allah shi kadai ne. Ayoyin samar da sammai da kasai da yadda tsarinsu yake tafiya, kamar yadda muka karanta a surorin da suka gabata. Surar ta yi magana, ta nuna wata aya mai girma da ke daɗa tabbatar da ikon Allah da cancantar Allah da bauta. Shi ne ta yadda surar ta yi mana magana kan matakan halitta ɗan Adam, daga wannan mataki zuwa wannan mataki, yadda Allah yake halitta ɗan Adam. Sannan kuma a surar cikin dalilan da ta kunso na tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta, an kafa wa mushrikai hujja kan su ma a ɗabi'arsu a halittarsu ta fitararsu suna sanin cewa Allah shi kadai ne, don ku in sun shiga musiba gare shi suke komawa shi kadai. Wannan yana nuna cewa su ma sun imani a ababen da suke bautawa abubuwa ne da ba su da iko a wannan lokaci su ce shi sai Allah madaukakin sarki. Sannan surar ta yi kira da tintintini, da mutum ya tsaya ya yi tunani, ya zurbaba tunani, ya lura na bin ma'anonin ayoyin Alkur'ani da kokarin fahimta su. Sannan kuma ta ja kunni, ta faɗakar a kiyaye butulci da kabirce wa ni'imar da Allah madaukakin sarki. A cikin sura akwai bayanin halin muminai da kuma hali na waɗanda ba muminai ba, ana faɗa halin kowane ɓangare. Sannan kuma tana nuna cewa surar tana nuna cewa dukkan annaba da tauhidi suka zo da kaɗaita Allah madaukakin sarki. Sannan kuma akwai jan kunne ga su mushrikai waɗanda surar ta sauka a lokacin suna nan, da wanda za su zo baya, cewa su guji fa kada abin da ya samu waɗanda suka yi shirka na al'umman da suka gabata, su ma zai samu sun suka saba wa Allah. Sannan a cikin surar ta yi bayanin cewa Allah ya wadata gabarin bautar bayi. Muna bauta wa Allah ba wai dan Allah yana son bautanmu zai yi aiki da ita za ta yi masa wani amfani ko kuma za ta karar da shi komai ba, in muka yi bauta kanmu muka yi wa domin mu za ta amfanar Allah ya wadata gabarin bautarmu. Kuma hakanan a sura ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tsoron gumaka, hakika Allah ya isar masa kuma shi ne zai kare shi gaba daya. A cikin surar akwai tabbatar da tashi bayan mutuwa, akwai tabbatar da sakamako na kowace rila abin da ta aikata, akwai nuna yadda alkiyama ma za ta tashi kamar yadda Allah yake raye kasa ne bayan ta mutu. Sannan a cikin surar akwai bayanin hali na abin da zai faru na hisabi. Sannan a cikin sura akwai alkawari na ni'ima, akwai alkawari na azaba, akwai misalai, akwai tsoratarwa, akwai kwaɗaitarwa, akwai wa'azi da sauran abubuwa da yawa da surar ta kunsa, wanda a dunkule za mu ce kira ne zuwa kaɗaita Allah da kuma hada Allah da wani. Allah ya buɗe surar da cewa tanzilul kitab. Tanzilul kitab, a nan malamai sun ba shi ma'ana guda biyu ko kuma wajen taqdiri dangane da abin da ya shafi lugha ta Larabci kana iya kana yi ta tanzilul kitabi sai zama tanzil anan khabar ne na khabar ne muqaddam sai zama yadda magana take minallahi alazizul hakimi tanzilul kitabi daga Allah minallahi daga Allah alaziz mabwayi alhakim gwani mai hikima tanzilul kitabi saukar da lissafi ya kasance mana Allah ne ya saukar da wannan alqur'ani da ake karantawa ko kuma taqdiri da ya zama tanzil khabar ne na mubtada ma'zuf taqdiruhu hadha tanzilul kitabi min Allahi alazizul hakim hadha wannan mana wannan alqur'ani da kuke gani to saukake ne daga wajen Allah madaukakin sarki amma imam ibn jarir at-tabari yace aqaddara shi a taqdirin aqaddara shi wa khabar ne muqaddam tanzil ya zama min Allah al-aziz al-hakim tanzil al-kitab ya bi kyauta bangaren ma'ana fiye da aqaddara cewa khabar ne na mubtada mahzufi amma dai ma'anar abinda ake nufi wannan ma'ana tana nufin saukar da litafi ko litafi ne saukakke daga Allah al-aziz mabwayi al-hakim bai hikima anan ayat tana cewa tanzil akwai abinda ke nuna ma'anar kadan kadan aka saukar da alqur'ani saboda tanzil asalin shi daga nazzala nazzala kuma suna cewa idan aka ce nazzala to shine abinda ya sauka da kadan kadan ba daidai ce da anzala ba anzala sai zai iya zama jumlatan wahida amma nazzala ya saukar da shi da kadan kadan wanda kuma haka aka saukar da alqur'ani anan zamu ga Allah madaukakin sarki ya rafa saukar da alqur'ani zuwa ga gare shi ta hanyar ambaton sunayen shi guda uku ismul jalala Allah sannan al-aziz mabwayi sannan al-hakim bi hikima wanda alamatu shamsiyyi yana cewa bibiya al-qur'ani bin qofamna al-qur'ani ya wada Allah madaukakin sarki idan yayi magana saukar da al-qur'ani yana biyo bayan haka da wasu daga cikin sunayen shi mafiya kyau ana Allah ya magana saukar da al-qur'ani galibi yakan hada wannan ya biyo bayan wannan ambatar wasu daga cikin sunayen Allah wanda suke kyawawa misali yace in ka kalli wannan sura din Allah yace tanzilul kitabi fihi minallahi al-azizi al-hakim in ka koma suratul jasiya za ga hamim sai Allah yace mai tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakim kamar da ya fada ana in ka koma suratul ahqaf hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakim ma khalaqna as-samawati والارض وما بينهما الا بالحق kaga kamar da Allah ya fada nan gurare guda uku da zaka iri iri duka da Allah yake tanzilul kitab sai kawo sunan shi ana al-jalala Allah min Allah al-aziz al-hakim a wasu gurare kuma zaka tarwo sunan ne daban Allah yake ambata hamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-alim kaga al-aziz al-alim ghafir az-zambi wa qabil at-tawb shadid al-iqab ذي الطول شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول هكذا ننقفوا فرقوا فصلت الله سيحاني امتيتي تنزيل من الرحمن الرحيم كأغناك الرحمن الرحيم فرقوا سورة عود ألف لام راء كتاب أختمت آياته ثم فصلت في الله شمي من لدن حكيم خبير أنا الله يكاو حكيم خبير cikin suratul fussilat Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min qalbihi sai ce min tanzilun min hakimin hamid farkon suratul yasin tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum hakanan wa innahu latanzilu rabbil alamin kaga ce rabbil alamin a wani gurin tanzilun min rabbil alamin haka wannan yana nuna maka cewa tabbas ko shakka babu alqur'ani Allah ne ya saukar da shi shi yasa ko ina sai Allah ya ci ambatan sunayen shi kuma waɗannan sunaye da Allah yake ambata kowanne in ka koma kuma akwai abin da yake nunawa mu kalli anan da Allah ya ce saukar da litafi min Allah daga Allah lafazul jalala abinda yake kunsa cancantar Allah da bauta shi yasa ba wanda ake cewa Allahu sai Allah saboda ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah to dan haka anan yana nuna maka cewa Allah da yake shi kadai ya cancanta da bauta to shine sokar da wannan littafi sannan kuma al-aziz mabuwayi buwayar Allah Allah ya buwayi kowa ba wani wanda zai ce yau gashi ya fi karfin Allah to yadda Allah yake al-aziz to haka yake sokar da littafi al-aziz shi yasa a wani gurin Allah ya fita al-qur'ani din da aziz innahu wa innahu lakitabun aziz to Allah al-aziz mabuwayi al-qur'ani aziz ne mabuwayi ne ta bangaren abin da yake sa ba wanda yake fito da ƙarya a cikin al-qur'ani da haka duk abin da al-qur'ani ya bada labari gaskiya ne ba wani littafi da yayi wannan buwaya sai al-qur'ani kowanne littafi kada ko ka iya wayewa ka ce nan kuskure ne nan an dan yi kuskure ko sahihul bukhari kada ko wanda shine mafi ingancin littafi na sunna na hadisi to akwai guran da malai sai nan ba bukhari wannan labazin da aka ambata wannan labazin kuskure ne wa ne labazin ko a ce wannan mutumin da ya kawo inda ni ne bazan kawo shi a wannan sanadin bazan dauko wancan amma alqur'ani ba wanda zai mai haka da aka al-aziz ne ke za duk wanda ya rubuta littafi in mai hankali ne in ya gama rubuta littafin sai ce to abin da yake na daidai ina roƙon Allah ya ba Allah da na kuskure kuma Allah ya yi min kuma wanda ya ga gyara ya ga ya mun in gyara amma Allah da yake alqur'ani da Allah shi abin alif lam mim da Allah shi zalikal kitabu la raiba fi sura ta biya a cikin alqur'ani da abin da ta fara kenan ana cewa alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu la raiba kan ma ka kama gana ba wata shakka a ciki to shine anan sai Allah shi al-aziz sai Allah shi al-hakim al-hakim ma'ana al-hakim mai hikima hikima ta kare a cikin al-qur'ani shi za ka ce in kun isa ku zo da irin shi ku zo da irin shi wajen hikima ku zo da irin shi wajen gaskiya ku zo da irin shi wajen adalci amma ba su iya kawo ba kuma ba wanda zai iya kawo al-qur'ani ya daga murya ko da mai tsara kaman ni kowa sai dai ba ba wanda zai ci gari zan ke yi to sai Allah ya kira kanshi al-hakim kuma cikin fadin al-hakim tana daukar ma'anar gwaninta kisa zaka ji usman da yake al-hakim gwani mai hikima domin al-hakim zai iya zama daga al-hikima hikima shine sanya abu duk inda ya dace da yin abu daidai shine abin da ake kira hikima to Allah baya yin abin da ba daidai ba haka Allah al-hakim sannan al-hakim zai iya zama daga ma'ana ne na itqani na muhkam abinda aka kai kwarewa wajen yin shi to Allah kuma gwani ne ba wanda ya ce Allah gwaninka domin duk yadda gwani ya kai da gwani wata ran sai ya gaza kamar yadda laraba suke cewa aljawadu yakbu ma'ana wanda yake in garman duki wata ran zaga ya gaza wani ya zo ya wuce shi ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan taguwa sa alqaswa wanda taguwa ce mai karfi mai tafiya wata rana kullun ana tafiya sai wani balaradin kauye akan wani dan dukushin dan rakumin shi sai zo gurgur sai wuce ta ya wuce ta sai zabe suke ta mamaki suke na ta khala'at al-aswa qaswa khala'at al-qaswa qaswa ta gaza yau ta kai sai manzo Allah ya ce ba gazawa ta yi ba ba dabi'at ta bace sunna ce ta Allah duk abin da ya dauka ka su ya siya da shi baya ba wani abin da zai zama kamil ila akhirih sai ya zama wata ran idan kana ji da kudi to ana tafiya sai azo a shafe ka dukkan mun muna da misalai da an ara ambatan kudi wane da wane ake cewa amma yanzu kila wane da wane ko sun mutu shikenan magana kudin su ta kare jiya ni kare ina tafiya na jirgi zai so kai na zan sa ran riya da me ake ta yayi zamanin shi ya wuce lokacin da yana zamani ka tambaye duk wanda suke zirga zirga a lokacin musamman irin zuwa Saudiya su dawo babu kamar shi amma yanzu da na kalla sai daga yanzu kuma lokar zaman ne da ba gaba kuma mun san wanda zai taso ba ila kai ne wata ran karin kai ma ka samu sai kai naka jirgin ka sa sunan garin ku to wannan sunna ce ta Allah yanzu wancan ya wuce ko yana nan ko baya nan ya wuce yanzu kuma wani ya zo to amma Allah madaukakin sarki shi ne kadai da ba ran da za a ce gwanintan Allah ta kasa shi yasa Allah ya yi tahaddi dangane da halittar sama yace ka kalli sama hal tara min futur kaga wata tsaga thumma rji'il basara karratayn Allah yake ka sake gani ka sake gani ka sake gani ka sake gani shine ma'anar karratayn ba wai so biyu ba, ka kalla ka kara kalla ka kara kalla, ya rufu ilaika yanqalibu ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir, ganin ka zai dawo sai koma. Amma an gina guri ana cewa ba kamar shi in shekaru suka yi shekaru sai da sai an bai gyara ko ya tsage, wani ma ya kai lokacin da sai an rushe an gyara, amma banda halittar Allah, Allah shi ne gwani. To da haka sai Allah ya sabata kanshi da al-hakim, wannan al-hakim din da Allah ya sabata kanshi da shi a nan na cewa gwani mai hikima, yana daɗa nuna mana wannan hikima ta Allah. To ita ce Allah ya saukar ya kawo irin ta a cikin Al-Qur'ani, da haka Al-Qur'ani akwai hikima a cikin shi, sannan kuma akwai gwaninta a cikin Al-Qur'ani, yadda aka tsara lafazinsa da ayoyin shi da yadda yake da ma'anonin shi, babu wanda ya tashi da kai shi. To shi ne hikimar da yasa sai Allah ya yi ambaci saukar da Al-Qur'ani, sai kuma ya ambaci sunayen shi wanda suke nuna maka Allah mai wannan sifofi shi ne ya saukar da wannan littafi. Da haka wannan littafi zancen Allah, ba wani zance da zai kai wannan littafi, domin zance ne da ya fito daga Allah ma abocin sifofi na kamala. Allah ya kira shi da Al-Kitab, duk da lokacin da ayar take sauka, lokacin da surar take sauka, kila Al-Qur'ani baya tattara guri daya, amma da aka kira shi Al-Kitab, ishara ce cewa dama Allah ya san za a tattara Al-Qur'ani. Da haka da ake tanzilul kitab a lokacin zamanin manzon Allah, sai dai ka samu wannan sahabi yana da ayoyin kaza rubutattu, wance yana da kaza rubutattu, amma samun su a dunkule a guri daya a gurin mutum daya, wannan sai bayan da manzon Allah ya bado ne aka hada shi guri daya. Amma a zamanin manzon Allah akwai shi a rubuce, sai dai kadan kadan, wance yana da can wanda yake wance na. To amma da haka Allah ya kira shi da Al-Kitab, Al-Kitab dan mai dan ishara ce cewa akwai lokacin da za a zo a tattara shi. Sai Allah ya ce to saukar da littafi ga Allah mabuwayi mai hikima. Sai Allah ya ce inna kitabi mai ta hakika mu anzalna ilayka al-kitab, mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya. Har Allah yana daɗa tabbatar da babu abin da ke cikin Al-Qur'ani sai gaskiya. Dan haka Allah ya saukar da shi da gaskiya. To daga cikin abin da za ka yi na godewa Allah bisa ni'imar saukar da wannan littafi wanda yake kunshe da gaskiya shi ne fa'budillah, ka bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din, kana mai tsarkake addini gare shi. Dan haka yana cikin godiya ga Allah da ya saukar da Al-Qur'ani, ka bauta masa kana mai tsarkake addini gare shi. Me ma'anar tsarkake addini ga Allah? Ya zama shi kadai kake bautawa, duk abin da ake kira bauta to wannan Allah kadai ake wa, ba a yi wa wani ko annabi ko mala'ika balantana wani mutum daban kuma ko aljani, ba wanda ake wannan bautar sai Allah, shi ne mukhlishan lahu ad-din, kana mai tsarkake addinin ga Allah shi kadai kake bautawa. La sharika la, bai da abokin tarayya. Sai Allah yake ala harfu tanbih, ku saurara, lillahi dinul khalis, kai ta takkan addini ma tsarkakakke na Allah ne, ba wanda yake da wannan sai Allah. Shine dai daga cikin magabata ce lillahi dinul khalis, ma'ana shi shahadatu an la ilaha illallah, shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah. Wannan ba wanda yake da wannan haƙƙi addini ta tace sai Allah. Duk wani addini da za a yi wanda ba Allah za a bauta shi kadai ba, wannan ba addini bane ta tace, addini ne na shirka, kuma Allah baya san shi. Sai Allah ce wallazina takhazu min duni, wadanda suka riki min duni, kuma bayan Allah, ma'ana wani wanda ba Allah ba, auliya, suka riki wasu masuriya, wasu ababen bauta. Auliya ana nufin majinta lamari, wadanda suka mai da lamarin su zuwa gare su suka koma suna bauta musu. To waɗannan za ka ga suna yin wannan bautar, amma abinda suke cewa ma na abuduhum, suna cewa suna anan Imam Tabari yace ku za ka iya kaddara suna gaya wa waɗannan abinda suke bautawa, kamar magana suna yi da waɗannan da suke bauta cewa ku da muke bauta muku fa ma na abuduhum, ba ma bauta muku ne sai dan ku kai mu zuwa ga Allah. Yace ko kuma ka ce anan suna fadawa mutane da sauran al'umma da kowa da kowa hujjar da yasa suke suka riki waɗancan ababen bauta kuma bayan Allah shi ne ma na abuduhum, ba ma bauta musu, illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah, kusantarwa. Zulfa a nan shi ne ma'ana kusantarwa, illa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah, kusantarwa. A nan Allah yana gaya mana cewa masu bauta wanin Allah cikin dalilansu da suka riƙe na bauta wanin Allah suna cewa muna bauta musu ne dan su kusantar da mu ga Allah. Mu ba mu da tsarki, mu ba mu da alfarmar da za mu bauta wa Allah kai tsaye mu je zuwa ga Allah. Sai dai mun rike ababen bautan nan, mun rike mun yi kamun kafa da su, sannan kuma su suka yi mu zuwa ga Allah. Sai suka yi kiyasin Allah da bayi, kamar yadda Allamatu Sa'idi yake faɗa, sun yi wannan dai bisa kiyasi cewa yanzu a duniya wanda yake matsaukaki, misali mai mulki, ba kowa zai tafi kai tsaye zuwa gare shi ba sai ya yi kamun kafa. In za ka je yanzu ka tashi, ko da yanzu gwamna abokinka ne, kun taso tare, sai yanzu ya zama gwamna, to idan da duk za ka je gurin sai ka sanar, ko shi ya ce ka zo, to sai ya gaya waɗanda suke gane shi suke bakin ƙofa, akwai wani zai zo in ya zo a bar shi shiga gurina, sai ya gaya furotukan lashi akwai wani in ya zo ni na ba shi, duk sai ya yi wannan. In ba haka ba, in mutum ya zo sai ya ce ba zai gan shi ba. To su waɗannan mushrikai sai suke kiyasin haka, kamar haka suke tunanin haka lamarin Allah yake, da haka ba za su yi bauta kai tsaye zuwa ga Allah ba, bari su bauta waɗannan, su waɗannan za su ke zuwa ga Allah. To wannan kuma yana cikin mafi munin kiyasi, domin su waɗannan mutane da suke riƙon waɗannan mataimaka saboda gazawa ne. Yanzu sarki da yake da fadawa, gwamna da yake da jami'an tsaro da masu tsara masa shiga da fitar mutane, saboda in aka bashi ba zai iya da mutanen ba, to yana buƙatar wanda zai tsara masa, wani ya zo gobe, wani ya zo jibi, wani ya zo karfe kaza, saboda in aka ce za a bashi a buɗe ba zai iya ba, yana da gazawa, ba zai iya karɓa kowa da kowa ba, amma ƙofar Allah a buɗe take, kowa zai iya shiga. Shi yasa Allah yake a cikin hadisul qudsi, Allah yake cewa da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su tsaya a guri ɗaya, qamu ala sa'idin wahid, su taru a guri ɗaya, fa yas'alu kullu wahidin minkum mas'alatahu, kowa cikinku ya roƙi Allah abin da yake so. Sai Allah ya ce kuma ya ba kowa abin da ya roƙa, wannan ba zai tauye komai a gurin Allah ba. Sannan kuma ba wani wanda sautin shi ko muryar shi ko maganar shi za ta hana Allah ya ji ta wani. Ka fita garin nan, kaf ka kalli ƙugiya garin nan, ka tsaya da sabon bakin titi, da mai babur da mai mota da mai tafiya a kafa da mace da namiji, kowa ba ya fita ne na Allah ba ni, kuma kowa sai ya dawo gida. Yanzu nan kowa zai koma gida da gwargwadon abin da Allah ya ba shi, Allah ya ji. To amma mutum ɗaya ba zai iya jin mutum uku na lokaci guda ba, a guri guda. To amma Allah yana jin kowa a duk inda yake a duniya, baban mu kaɗai ba fa, dukkan halittun nan da suke bayan ƙasa, da wani tsuntsu da wata dabba, duka ba Allah suke roƙa, kuma Allah yake ba su. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Akwai halittun da suke ruwa, wata halitta in ta shiga ruwa sai ta yi watanni ba ta fito ba, kuma tana nan inda take Allah yake ba ta abinci. Wata halittar ba ta gani, amma kuma Allah yake ba ta. To shi ɗan adam yana da raunin da ba zai iya wannan ba. Sannan kuma abu na biyu, ɗan adam akwai gajiyawa a tare da shi, bayan gajiyawa kuma akwai tsoro a tare da shi, da haka dole kare kanshi da waɗannan masu kariya. Amma Allah baya tsoron kowa, ba wani wanda zai ce yau gashi zai iya wani abin da Allah bai kaddara ba. To da suka yi wannan kiyasin sai suke bauta waɗannan gumaka da sunan su, za su san da su zuwa ga Allah. To kuma lamarin Allah ba haka yake ba, wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'an wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Da da'ayi da dama da suke nuna Allah yana tare da bawa a duk inda yake, yana jin shi yana gani. To dan haka babu tsani tsakanin bawa da Allah wajen bauta. Tsani da yake tsakaninmu da Allah tsani ne na annaba da manzanni kansu gaya mana yadda za mu bauta wa Allah. amma ba wai mu bauta musu su kai mu zuwa gurin Allah ba. To da haka Allah ya soke wannan. To abin takeici har yau wannan tunanin yana nan cikin wasu mutane. Za ka ga mutum ka ga yana shirka yana kiran wannan Allah. In ka ce masa ya za ka kira wannan Allah ka roki wannan Allah ga Allah. Sai ya ce ai wannan din shi ke kai da zuwa ga Allah. Shi wai yana ganin bai isa ya roki Allah kai tsaye ba, amma in ya roki shehu, shehu shi ne zai sada shi da Allah. Da haka duk abin da za ka yi sai nuna maka kurin ka kira wannan shehu din zai ma ba sai ka kira Allah ba. To a fadar Allah za ka ji kirsoshi daban-daban na ban mamaki wanda suke gwada cewa waɗannan in ba ta kansu ba, in ba su kira ba kai saka shiga fadar Allah ba. Amma mu abin da yake tsakanin Allah da bawa bauta shi sa cikin Alkur'ani Allah ya magana matan Fir'auna, kowa ya san Fir'auna, ko mutum bai karatu ba ya san Fir'auna. To amma matan shi ya aljannati Allah ya ba mu labarin irin addu'a da take na Allah ya gina mata gida a aljanna. Sannan wannan ya nuna mana kenan kasancewar mutum tare da wani fajiri fasiki shi in ya zama da gartacce bai Allah bai hana Allah ya karba yake shi. Sannan Allah ya ba mu labarin mata Annabi Nuhu da Annabi Lut, su kuma suna karkashin bayin Allah na gartattu, amma kuma ba su karba abin da bayin Allah suka zo da shi ba. Karshe mai Allah ya ce wa qila dukhul an-nara dakhilin, shi ga wuta tare da wanda za su shiga. Sai nuna idan kai kana karkashin wanda gartacce baka bi Allah ba, wannan bai sa Allah ya dauko kai kansa ya kai ga aljanna. Sai kuma Allah ya mana bayanin Maryam ibnati Imran mahaifiyar Annabi Isa, Allah ya gaya mana aikinta na ƙwarai. Sai nuna kun ga ita a nan ba ambaci mijinta ba, ba ambaci babanta ba, ba ambaci zai kudu ita kaɗai aka ambata. Sai aka nuna kuma kasancewar ta ita kaɗai bai hana ta samu daraja da kima a gurin Allah. To haka lamarin Allah yake a wajen bautawa Allah, sai tsaye ka bautawa Allah kamar yadda ayar anan ta ce fa'budillaha mukhlishan lahu din, ka bautawa Allah ka tsarkake addini. Ba buƙatar yanzu a nan ka ce ni yanzu ina neman lafiya amma ba zan iya cewa Allah ya bani ba, ba sai dai in roki wani shi ya gaya wa Allah ya bani. A'a, manzo Allah ya fi kowa daraja a bayan kasa, ya fi kowa kima, ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Amma za ku yi mamakin mutanen da suke tara buƙatu in sun tashi roƙo su tafi kabarin wani sai su kai mai kuka, sun manta da cewa Allah za su kirawo. Shi sa hatta a babin tawassuli da ake ta surutu ko ake menene, in ka kalli tawassuli za ga a wanda ya tabbata Alkur'ani da hadisi shi yake nuna girman Allah da isar Allah da ikon Allah. Shi in za ka roki Allah ya kamun kafa da imaninka, Allah ka ce ai imani ya Allah na yi imani, Allah ka gafarta mu. Rabbana innana sami'na munadiyan nadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Kana mai kankantar da kai, kana cewa kayi biyayya kayi da'a da haka Allah ya yi min kaza, ko kai tawassuli da wani aiki da kai, kayi sallah Allah ka yi umarce mu yi sallah, mun yi sallah Allah ka bamu ladan wannan sallah da Allah ka karbi wannan ibada, Allah kai mana kaza. Kana tawassuli da wannan ibada da kai, ko kai tawassuli da sunayen Allah da tsofin Allah, Allah kai ne al-aziz, kai ne al-ghaffar, kai ne al-rahim, Allah kai min kaza. Ya ji a ce kai tawassuli da wani, domin Allah ba mai tilasta Allah, annabawa bayin Allah ne. Manzo Allah shi ranar tashi al-kiyama dukkan wani annabi abinda yake faɗa ranar tashi al-kiyama ta yake rabbi sallim, rabbi sallim, ma'ana ya ubangiji ka kubutar, ya Allah ka tseratar da duka annabawa abinda suke faɗa kenan. Wannan shi ne tsantsar tauhidi, da haka ba a rukun wani tsani wajen bauta Allah ce wannan tsanin za a bauta shi ya kai mutum zuwa ga Allah. To wannan shi ne su kuma mushrikai abinda suke yi kenan. Shi ya sa a nan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da ya zo nan sai yake cewa faɗin ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zurfa, sai yace ai inna ma yahmiluhum ala ibadatihim lahum, abinda yasa suka bauta waɗannan gumaka annahum abadu ila asnamin, sun tafi zuwa wasu gumaka. Ittakhazuha ala suratil malaikati almuqarrabin fi zamihim, sun yi wannan gumaka sai suke gumakan a sura a hoto na zanen mala'iku. Gumaka suka yi amma suka yi su a yadda suka raya cewa wannan gunkin yana da suran mala'ika wani, wannan gunkin yana da suran mala'ika wani. Fa abadu tilka sura, sai suke bauta waɗannan gumaka din, tanzilan lidhalika manzilata ibadatihim lil mala'ika, kamar suna bauta waɗannan mala'iku ne, liyashfa'u lahum inda Allahi fi nasrihim wa rizqihim, su kuma wai dan su nema musu ceto a gurin Allah. Kamar yadda zaka ce wani kai ne abokin wani, da Allah ka shige min gaba, yayi min kaza, to haka wai suna bauta mala'iku dan mala'iku shige musu gaba wajen Allah. Wa ma yanubuhum min abri dunya, da su musu maganin abin da ya dame su na lamarin duniya. Fa ammal ma'ad fa kanu jahilina lahu kafirin, da haka anan Ibn Kathir ya ce nuna mana hatta ma neman kusancin da suke a gurin Allah ba wai akan lamarin lahira bane, kan lamarin duniya, dan su ma suna inkarin lahira, da haka suna bauta waɗannan gumaka ne wai su shige musu gaba wajen Allah dan samun abin duniya, dan ba su yi imani da lahira ba. To shine anan suna bauta, yace to wannan shubha allati i'tamada al-mushrikuna, wanda mushrikai suka dogara da ita, fi qadimi ad-dahri wa hadisi, ada can da yanzu, waja'atuhum ar-rusul, manzannu suka zo musu, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, aminkin Allah ya tabbata gare su gaba daya, bi raddi hada, raddin wannan shubha ta su, wallahi an hada, hana wannan kan ku bauta wannan Allah, wa da'wati ila ifraj al-ibadati lillahi wahdahu la sharika la, da kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba. Wa anna hadha shay'un, sannan da ya mutu bayani cewa wannan abu fa ikhtara'ahu al-mushrikuna min indi anfusihim, mushrikai ne suke kira da karan kansu, lam ya'zani Allah fi, Allah bai yi wani ba, wala radiya bihi, bai yarda ba, bal abghadahu, Allah ya yi wannan abu, ya hana abota wannan sa wanda ba shi ba, da haka ceto ma da za a yi ranar tashin alkiyama ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya ba izini kuma ya yi umarni, da haka kan wani ya dauka cewa ai tunda za a yi ceto ranar tashin alkiyama ba zai rike kafar wani ko hannun wani, in an ji alkiyama sai kai ne aljanna, a'a shi kansa ceton da za a yi ranar tashin alkiyama za a yi shi ne bayan Allah ya ba da izini ga wanda zai ceton, sai Allah ya ce wani ya ceto, sannan wanda za a ceta din ma sai Allah ya yarda da shi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda, sai Allah ya izini sabanin anan duniya kana iya yi wa kana san abu gurin wani babba, amma ba zai baka ba, za ka iya tinkarar shi ba, sai ka je ga mahaifin shi, sai ka kira shi ce kai wa wani kaza, ai hajiya wani ce na ce kai masa, in yana da biyayya an gama ko shike, to Allah ba mai wallahi haka. Wani kuma zai karbi ceton ne saboda kaunar da yake wa wanda ka sa yi magana, wani kuma saboda tsoron shi, yana tsoron shi, wani jami'in tsaro ya kama ka, kaga karamin jami'i ya kama ka sai ka buga babban shi, da ya bugo sai ba shi kan shi ta ne, saboda yana tsoron shi zai kire bayan ya bayar ma wanda ya biya sai ya zagi oga din, ce oga ba ta mana aiki. To Allah ba haka bane, shi ce dan Allah duk wanda zai ce to sai Allah ya ba shi izini, wanda za ka ta masa Allah ya yarda, to da mutane su je na daukan cewa kullun in ka rike wani to ai an gama, to kana iya rike wani Allah bai ce wani ya ce to ba wanda zai ce ta, in kuma Allah ya ce sai dan kuma ba Allah bai ce ce ka ba za ka shiga cikin ba, shi yasa ce tan ma Allah kadai ake roka, qul lillahi shafa'atu jami'a, na Allah ne, da haka in za ka yi roƙon ka ce Allah ka sanya ni cikin bayinka wanda za a cita, Allah ka sanya ni cikin bayinka da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai cita, dan da ceto nau'i-nau'i ne, jahilci ne mutum ce baya son ceton Annabi, jahilci ne, ai ceton nau'i-nau'i ne, akwai wanda manzo Allah ceton da zai masa ba ne daga wuta bane zuwa aljanna, daga aljanna ne za a cece shi ya ƙara daraja ya yi gaba, ce ya Allah wannan bawan naka masoyina ne mai kauna ta ne mai bin sunna ta ne, da haka Allah ya dauka ga daraja ce zo kusa da ni, dan manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba, da haka in ka ce ba ka san ce dan Annabi to ka kore ka ma'ana ka dunkule gaba daya, mai fadan wannan shi yana zaton wai ce to shine kadai wanda za a dauko daga wuta a sa aljanna, yo ai ba ma wanda zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce shi, hadisi a sahihu muslim manzo Allah ya ce zan zo kofa aljanna kun buga, sai mala'ika ce waye, sai ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai mala'ika ya ce gare ka akai umarni ko kuma kanka akai umarni ka bude wa kowa gabanin ka, manzo Allah shi zai fara shiga aljanna, sai ya shiga sannan duk bayi su ko wadanda kaji an ce an gansa aljanna ana menene ana gaya maka ne amma hakikanin shiga din in an mutu ranar tashin alkiyama manzo Allah ne ya gaba kowa sai ya shiga cikin manzo Allah wanda kuma cikin da manzo Allah zai al-maqamul mahmud wannan har kafirai ma sai sun shiga wannan cikin to mu ce zo ci gurin ni ba na bukatar cikin annabi kuskure ne kuskure ne manzo Allah zai ci to mataki mataki to in manzo Allah ya ce ki ba wasiki idan ya zama na da da uba idan mu kina da yaya shi na kware su na kware amma darajar su ta kai su je aljanna ta sama shi uban yana kasa a dalilin yayan sai a dauke shi shi ma a kai shi ta sama ya zauna tare da shi to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan ba hujja bace ba dalili bane na mutum ya riki wani koma bayan Allah yana bauta masa yana abinda Allah ya hana yace wai shi zai kai shi gaban Allah iyakan tsanin annaba sun zo su mana tsani ne zuwa ga Allah ta hanyar karantar da mu da ilmantar da mu amma ba ta hanyar mu bauta musu kuma su kai zuwa ga Allah ba inna Allaha yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin waɗannan bayi da masu shirkar da wanda suke tsarkake Allah fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abinda suke yin safani ranar tashin alkiyama kamar yadda Usman da mai suka faɗa inna Allaha la yahdi man huwa kazib Allah ba ya shirye da wanda yake makaryaci kaffar mai yawa kafin cewa Allah da yawan mutulci lokaci yayi sai idan Allah sai mu gobe sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada idan kuskure Allah ya yafi ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu zama lafiya kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ya karba abinda muke gabatarwa na ibada ya yafi mana kulakulan mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.